This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Niger za a iya jin mu ta gidajen radio amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar internet voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin A Bari Ya Huce. Da farko dai bari mu fara ba ku cikakkun labaran duniya.
To tare da sallama ga cikakkun labaran mai karantawa Usman Kabara. Shedun gani da ida sun ce ƴan ta'addar Boko Haram sun yanka wasu membobinsu guda 11 bisa zarginsu da ficewa daga kungiyar. Mazauna garin Miringa da ke jihar Borno Najeriya sun tabbatar da cewa mayakan kungiyar sun dira a cikin daren jiya kafin wayewar garin ranar Juma'a, inda suka dinga caje gida-gida don neman tubabbun kungiyar ta Boko Haram. Wani mazaunin garin Muhammad Kimba ya faɗa wa manema labarai cewa sai da safe kawai aka ga gawarwakin mutanen da aka yanka a filin sallar Idi da ke wajen gari. Su dai waɗanda aka yanka ɗin ba su daɗe da zuwa unguwar ba, dama kuma mutanen garin na musu zargin ‘yan Boko Haram ɗin ne. Jaridar Tuesday a Najeriya ta rawaito cewa dukkanin mutanen an yanka su yankan rago ne. Sannan kuma a jiya Juma'ar an ji ƙarar harbe-harbe a cikin birnin Maiduguri da wasu jama'ar garin Zabarmari suke kyautata zaton harin da 'yan kungiyar suka kai wa sojojin Najeriya ne. Ana dai zargin kungiyar Boko Haram da hallaka ɗimbin mutane da suka kai guda 150 tun bayan hawar sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari da ƙudurinta shine magance matsalar ta Boko Haram. Wasu abokan haɗin gwiwar kungiyar 'yan ta'addar ISIS kuma sun yi ikirarin ɗaukar alhakin wani harin rokoki guda uku da aka harba zuwa kudancin ƙasar Isra'ila daga Sinai a jiya Juma'a, sai dai ba wani rahoton jikkata ko kuma wani makamancin haka da ya biyo baya. Kungiyar dai sun bayyana a gajeren shafinsu a intanet, wato na Twitter, da gajeren saƙo cewa rokoki guda uku da aka harba Isra'ila matsugunin da aka mamayewa Falastinawa. Jami'ai a Isra'ila sun ce sun samu farkon ganin wasu abubuwa wanda suka nuna kaman fankon abubuwan da aka harbo ne, amma sai dai ba su ba da wani cikakken bayani akan lamarin ba. Jami'an tsaron Isra'ila sun rufe iyakar ƙasar daga Isra'ila zuwa Misra saboda dalilan tsaro. Haka kuma za mu ji cewa kungiyar da ta ɗauki wannan alhaki ta ɗau alhakin cewa a jiya Laraba, ranar Laraba da ta kai hare-hare inda ta hallaka sojojin Misra da ke Sinai, suka kuma hallaka sojojin da dama. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Firaministan ƙasar Girka Alexis Tsipras ya yi kira ga 'yan ƙasarsa da su zaɓi rashin amincewa da maganar tsuke bakin aljihu game da bashin da ya addabi ƙasar. Ya sanar da haka ne ga dandazon mutane guda 25,000 da suke zanga-zangar rashin amincewa da lamarin. Suna ɗauke ne da rubuce-rubuce da yake cewa a ranar 5 ga watan Yuli za mu kafa tarihi da cewa mun ƙi. Tsipras dai ya tabbatar musu da cewa ba zai ji tsoro ba, ba kuma zai koka ba, haka kuma ba zai amince ba. Masu zanga-zangar dai sun nufi wani dandali da ake kira Sintigma da aka taɓa irin wannan zanga-zanga ta ƙin amincewa da tsuke bakin aljihu. A farkon zanga-zangar dai har 'yan sanda sun harba wani gurneti na roba don tarwatsa taron, inda har aka ɗan su a kaure a tsakaninsu kafin daga baya komai ya lafa. A lokacin da ake wannan taron, su kuma magoya bayan lamarin suna tsuke bakin aljihun sun yi nasu zanga-zangar wanda sun kai kimanin guda 20,000 nisan ƙasa da kilomita 1 da na masu ƙin jinin abin. Masu wannan zanga-zanga dai sun nuna cewa su suna tare da wannan abu na maganar tsuke bakin aljihu, inda kuma masana ke ganin cewa mutanen ƙasar wasunsu da yawa suna iya zaɓar wannan magana ta tsuke bakin aljihu biyu bayan tsorata da suka yi da kukkulle bankuna da kasuwannin hannayen jari da aka kuma taƙaita hada-hadar kuɗi a makon da ya gabata. Jami'an tsaro a fadin Amurka sun tsaurar matakan tsaro a fadin kasar a daidai wannan lokaci da ake shagulgulan kewayewar ranar samun yancin kai na Amurka. Haka zalika kuma ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka ta buƙaci mutane da su zauna a Ankara don gujewa harin da 'yan ta'adda suka ce za su shirya kaiwa a cikin watan azumin Ramadana. Hararen da aka kai a kasashen Tunisia da Kuwait da Faransa ya farkar da ma'aikatar tsaron Amurka wanda har sakataren harkokin wajen na Amurka na tsaron Jay Johnson ya nemi cewa za a tsaurara matakan tsaro don yin shagulgula cikin lura da kuma kishin kasa. Harin na kasashen da aka kai a baya-bayan nan ya hallaka mutane da dama. Kungiyar Al-Qaida dai ta dauki alhakin kai wannan hari na Kuwait da Tunisia. Harin na Tunisia ya kashe mutane akalla 38 a gabar teku a kasar.
Labaran duniya kenan kuwa gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu hikimar magana suka ce shike kawo rabon wani
duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ita no eh barna duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ita no eh barna duniya mu bi ta asannu kin goni a gidan kashe ahu ko aya kashe taro yayi banna ba wani ya kashe sisi ma oh duniya mu bi ta asannu to duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu duniya kasan mata lauta to duniya akwai ma'azanta duniya kasan ma'azanta to duniya akwai mata lauta amma duniya akwai ma'azanta to duniya akwai mata lauta to duniya mu binta asannu amma kutuna cikin ma'azanta to kutuna akwai mata lauta kutuna cikin mata lauta to kusani akwai ma'azanta talakan cikin ma'azanta wanda yayi gida yayi moto ga kuɗi kuma tingin ina da kanan sawa ya gode Allah bayan alheri shi ne talakan cikin ma'azurta mai arziki cikin matalauta riga sabi da damala idan gari ya waye ya ga shi gwan kuma aiki ya yi aikinsa in ya tashi in ya santar oko sisi koko ya samu nera ya zo ya gaya kyauta sannan ya ci da iyali jaraɗi ya gode Allah shi mai arzikin matalauta mai arziki cikin matalauta
duniya ho
duniya kenan jama'a masu sauraro barkamu da saduwa da ku kamar yadda aka sani yau makonni biyu kenan cir da rasuwar Alhaji Adamu dan Maraya a Jos Allah ubangije ji kansa ya sa ya huta Halima makon da ya shige mun fara kawo wato shiri na musamman kan shi marigayi inda muka ji wata hirar da muka taba yi da shi inda ya bayyana tarihin rayuwarsa muka tattauna da kuma wani aminin sa Baba Sali yau zamu ji ta bakin ita mai dakin sa ce wato Hajiya Sabuwa game da wannan rashi da dan ce ba su kadai suka yi ba kamar yadda shi baba Sale yake fada wato rashi ne na kowa da kowa
ai hammunan masu ai hamma masu aiki a gidajen radio
kwarai da gaske
sosai saboda ya taimaka sosai ya tallafa kuma ya bada gudunmawa
ba kadan ba kuwa
duniya kamar shigar rawa ce wannan ita aka tasa shi ma ila da baya wancan ita aka tasa shi ma ila da baya wannan ita aka tasa Shima ila da baya ni ma in takatawa sanan ila da baya to in kun tashi watan watan ta gama da ni zan to kusani kun ga babu ni sam kai duniya baki san muni ba
suna na sabuwa da ta dan maraye kis
na saki bayyana marigayi
marigayi mutum ne mai kirki mai san jama'a mai kyauta dan baya ajiye wani abu dan gobe duk abin da yake da shi na bayarwa yanzu zai samu abu yanzu zai ba da shi a cikin kowane lokaci a cikin haka yake shi ne kyauta ne dan in ya zamanto ma bayi da abin da zai bayar har sutura shi ta sawa yana bayarwa in ya zo ga mutane sun zo guri bayi da abin da zai ba su zai tashi shigo idan ga gaya min cewar mutane sun zo sun sa ido ba ni da abin da zan ba su haji ba ni da abin da zan ba su haka kuma yara kowane lokaci yana tare da su da yake jinyan nan ma har ya mutu da akwai irin naira goma kuma da yake cirewa ba yara domin tunda baya fita to sai nayi canjin na sa mishi abin kadan fulu to zai nutsi ya zauna ba zai kira ni ba duk wanda yazo ya bashi ya kare yace akwai canji a gurin hajiya ku je ku karba a cikin kowane lokaci a haka yake ba shi da fada kuma yara ba sa tsoron shi ko suna ganin shi za su yi abu sai dai ce da ni hajiya ga su can yaran ki fa sun zo amma shi baya musu tsawa baya musu
yara Allah na nan haba yara manyan gobe yanyara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara Allah na nan to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta yan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so yan yara manyan gobe haba yara Allah na nan yara manyan gobe yara
to shekaran ku nawa kike tare da shi
ito ina ganin kaman za mu kai shekara 17
yawan yaya fa
ba shi da yara bai taba haihuwa amma ni ya aure ni ina da yara kuma shi yake musu komai kuma mahaifin yara na ya rasu ya aure ni
to amma akwai na san dimbin ƴaƴan da ya rike
suna
nan da yawa to ke akwai waɗanda ke ma kika rike tare da su shi anan
kwarai na rike akwai yaran da na rike wanda yake ƴan uwa na ne tare da shi kuma shi yake musu komai kuma duk wani abu da zai taso zai ce min ki yi hakuri ba komai ko me kuke so ku zo zan muku ba sa kukan wani abu in yaje yazo abin da izo da su kullum akwai abin da zai ba su kullum mai 200 mai 300 mai 500 wanda zai ba su yace ku yi hakuri domin yana rasa abin tunda shi mai bayarwa ne a lokacin zai bayar in ya samu kuma lokacin da ya samu lokacin da abin da ya kamata ya yi zai
ba ku ishara ki ma wani yayi gida ya yi motun ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙaunan ku wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani ba da silifas duka Allah na ƙaunan ku
kuma ko abu ne izo zai kawo yanzu in an jima ma zai kawo ba sa neman wani abu su rasa, shine makarantar su, shine cin su, shine shan su, shine suturar su. Ya aurar da su sun haihu kuma yanzu yana wa yaran su. Ma
me zaki tuna da shi marigayi?
Shi kan to me bazan tuna ba, ba abin da bazan tuna ba, wallahi ba abin da bazan tuna ba a duniya. Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya yafe masa, Allah ya sada mu a gidan aljanna, Allah ya masa rahama.
Duniya, duniya, ko an mutu ya huta, ko an mutu ya huta, mutu a rigar kuma. Tarihi ya nuna mutu a rigar wannan, mutu a rigar wancan. Mutuwari ga wancan, mutuwari ga ta ce da da hali, wallahi ka wakoni da na tuɓe, ku tambata da na kyautar ba hali.
Na sunana Dr. Alhassan Sa'idu Adam Jos, ɗaya daga cikin shugabannin kansula ulama na nan cikin garin Jos. Na zo gurin wannan ta'aziyya da jana'iza da nuna alhini da jaje ga mutanen Najeriya gaba daya, da kuma mutanen Filato musamman, saboda wannan babban rashi da aka yi wannan bawan Allah wanda ya ƙari rayuwarsa, waƙoƙinsa da maganganunsa da mu'amalarsa da jama'a duka gaba daya babu ta banza. In waƙa yake yi za a gane wa'azi ne da karantarwa ke. A haɗa kai, a zauna lafiya, a ƙaunaci juna, a nemi na kai. Waɗannan waƙoƙinsa ba su wuce wannan gefen ba. Malamai sun ce irin waɗannan waƙoƙin ba su da laifi, ba ma wai a ce mutum ya samu laifi ba, in Allah ya ga dama lada zai ba shi irin waɗannan waƙoƙin. Sannan ko kuma al'ummar jihar Filato, ina ƙara jan hankalinku, duk inda aka samu irin waɗannan abubuwa na damuwa, ku yi ƙoƙari, wato ku ja hankalin na baya su ma su yi koyi da irin waɗannan na gaba masu neman zaman lafiya da haɗin kai tsakanin al'umma. Muna fatan Allah ya gafarta masa, Allah sa ya huta, kuma Allah ya ba mu hakuri ga baki daya.
Allahu walidaitun bai shi yayin sana'a yayi o aiki, an kan da mu dauka hakkun aikin mu kawai shine aiki, aikin wani ba aiki ne ba. Kan da mu dauka hakkun sana'an mu kawai ita ce sana'a, sana'a wasu ba sana'a ce ba. Idan muka ɗan wannan hanya a kwana a tashi ku, wallahi na san sana'an mu tana baya, sannan aikin mu yana baya, sannan ku san mu tana baya.
Mu a Najeriya, waƙar da ya mana musamman ta mai kuɗi ya taimaki mara kuɗi, domin komi yawan kuɗinka, komi yawan gidanka, komi yawan rigarka, riga ɗaya za ka sa ka fita, gida ɗaya za ka kwana, abinci iri ɗaya za ka ci. Waɗannan waƙoƙi nasa muhimman abubuwa ne, in ma wanda bai sani bai sani yanzu.
Amma mai akwai da babu, duka dangantaka ku daidai, Allah yake faɗa haka ba ni nake faɗa ba, da ni nake faɗa haka da sai ku gayyata ni. Amma mai akwai da babu, duka dangantaka ku daidai, Allah yake faɗa haka ba ni nake faɗa ba, da ni nake faɗa haka da sai ku gayyata ni. Kai mai akwai ka gane, idan kai gida talatin cikin guda za ka je ka kwana, a ɗaki guda ka kankwa, a kayan gado guda ɗaya, haka nan wanda bai da komai gida guda za a iya yi kwana, a ɗaki guda yakan kwa, a gefe guda yakan kwa, a kayan karaunu falle, to yan gari ya waye ka nan da ka danganta kanku daidai. In ba ku ɗan misali, kai mai akwai ka gane, in kana taƙamar akwai ne, ba ka sanya hula goma a kanka kai ɗai, ai da an gano ka sai a cewa na ya taɓu, sai dai ka sa guda ɗai, haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda ɗai, mutuƙar in yana da hali, to mara idan ka duba ta nan da ka danganta kanku daidai.
Sunana Alhaji Kuchile Yusuf da Maraya. To margayi dai uba ne ga kowa, kuma mutum ne mai hakuri, mai hada san, mai san hada kan al'umma. Ba shi da akida ta bambancin addini ko yare, domin ta harkokin waƙoƙinsa ma kawai mutum zai iya fahimtar haka, kowa na shi.
To da yake kai ɗane a wurinsa kuma a cikin manyan ‘ya’yansa, ya za ka bayyana shi a matsayin uba?
Uba ne ga kowa, kuma duka wanda muke tare yana nuna mana cewa kada mu taɓa ɗauka akwai bambanci tsakanin mu ɗauka uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya, kuma shi bai taɓa tunanin akan cewa mu ba ‘ya’yansa bane da ya haife mu. Domin akwai lokacin da muka je Lagos muna dawowa da shi a jirgin sama, yake gaya mun cewa Yusuf, duk lokacin da na gan ku sai in ji daɗi, bana tuna cewa bani da kowa a duniya sai ku, duk lokacin da na gan ku sai in ji daɗi, shi yasa bana son rabuwa da ku. To yanzu Allah ya zo ya raba mu da shi, ba mu da abin da za mu ce lokacin sa ne, kuma dukkan mu rai Allah ya ce mu mace. Akwai lokacin da ni muke hira da shi nake cewa masa, kaman yau aka ce Alhaji baka duniya yaya zamu, sai ke cewa Allah da ya rike ni bani da kowa, ya kawo ni matsayin shi zai rike ku, to ni anan na tsaya kawai. Kuma da wannan kalma da ya faɗa da ita na dogara, bana jin komai a zuciya.
Kai mai akwai ka gane, in ba ku dan misali dan komuwa ga Allah. Kai mai akwai ka gane, in ba ka dan misali ranar komuwa ga Allah. Ya bibiyar fari ɗai a ciki za a nannaɗe ka, rami guda akan tona ka tana ba a tona goma, dan wai kana da hali a ciki za a tarbuɗa ka. Haka nan wanda bai da komai ran komuwa ga Allah, ya bibiyar fari ɗai ciki za a nannaɗe shi, rami guda akan tona ka tana ba a tona goma, don wai fa bai da komai. Don wala idan ka duba ta nan da nan dan ta kanku daidai.
To Allah Ubangiji ji ƙara Alhaji Adamu dan Maraya Plateau.
Amin amin. Muna da sauran aiki a gaban mu Malam Ibrahim.
Ba kadan ba
kwali. Allah ya sa mu gama lahiya, Allah ya kyautata ƙarshen mu.
Amin summa amin.
Allah ake cewa ka Allah kawo ranar yabo ko?
Haka.
Tabbas akwai sauran aiki.
Akwai sauran aiki.
Allah ya sa mu gama lahiya.
Amin summa amin. Amin summa amin. Masu sauraro sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu.
Min din kana da shi ne. Burinka dai a ɓata ba ka taimako ga kowa, burinka cin mutunci ko burinka cin amana, malam akwan a tashi gidaje game da mata, sannan game da mota, ‘ya’ya su zo su ƙare, mata su zo su ƙare, mota su zo ta ƙare, ka ga ran komuwa ga Allah, kai ma ka zo ka ƙare, ka ga ranar da kai da babu, daga wallahi babu bamban. Allahu al-ladina, ya yi Larabawa, ya yi Ingilisi, ya yi Womitan Amerika, ya yi Hindiyawa, Allahu al-ladina ya yi haka domin mu gane juna. In ba ku ɗan misali shi Allahu al-ladina, Allahu ya yi Ghana, ya yi Ethiopia ai.
Madalla. Kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu ne yanzu, ga taƙaitattun labaran duniya.
Shedin gani da ido sun ce ‘yan ta’addar Boko Haram sun kai hari a jiya Juma’a, inda amma suka yayyanka membobinsu guda 11. Mazauna garin Miringa da ke jihar Borno Najeriya sun ce wannan abu ya faru ne sakamakon a daren jiya Juma’a ɗin, wato kafin wayewar garin Juma’a, suka shiga garin inda suka dinga bi gida-gida suna zaƙulo su tubabbin nasu na Boko Haram, inda kuma washe gari aka same su yanke a wani masallaci na filin Idi a wajen gari, kamar yadda wani mazaunin garin Muhammad Kimba ya shaidawa muryar Amurka. su dai waɗanda aka yanka ɗin ba su daɗe da zuwa unguwar ba, dama mazauna garin suna zargin su da cewa ‘yan Boko Haram ɗin ne. Jaridar Tuesday a Najeriya ta rawaito cewa dukkanin mutanen an yayyanka su ne yankan rago. Sannan a jiya Juma'ar ne an ji ƙarar harbe-harbe a cikin birnin na Maiduguri da wasu jama'ar garin Zabarmari suke kyauta zaton cewa artabun ‘yan Boko Haram ɗin ne da suka kai wa sojojin Najeriya. Haka kuma ana dai zargin Boko Haram da hallaka ɗimbin mutane da suka kai kimanin 150 tun bayan hawan sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari da ƙudurinta shine magance matsalar ta Boko Haram. Wasu abokan haɗin gwiwar ƙungiyar 'yan ta'addar ISIS sun yi ikirarin ɗaukar alhakin kai wani harin rokoki guda uku da aka harba zuwa kudancin ƙasar Isra'ila daga garin Sinai a jiya Juma'a, sai dai ba wani rahoton jikkata da ya biyo baya. Ƙungiyar dai sun bayyana a gajeren saƙo ta shafinsu na Twitter cewa rokoki guda uku don harin kaiwa Isra'ila a matsugunin da aka mamaye wa Falastinawa. Jami'a Isra'ila sun ce sun sami farkon ɓangarorin na wasu ɓangare na rokar da aka harbo ɗin, amma ba su yi wani cikakken bayani akan lamarin ba. Jami'an Isra'ila ɗin sun rufe kan iyakar da ta shafi ƙasar da Misira saboda dalilan tsaro. Haka kuma su 'yan ƙungiyar sun ɗauki alhakin kai har ranar Laraba a shingen sojojin Misira da ke Sinai, inda suka hallaka sojoji da dama. Firaministan ƙasar Girka Alexis Tsipras ya yi kira ga 'yan ƙasarsa da su zaɓi rashin amincewa da maganar tsoke bakin aljihu game da bashin da ya addabi ƙasar. Ya sanar da haka ne ga dandazon mutane guda 25,000 da ke zanga-zangar rashin amincewa da lamarin, suna ɗauke da rubuce-rubuce da yake cewa a ranar 5 ga watan Yuli za mu kafa tarihi a cikin ƙasar ta cewa mun ki. Tsipras ya tabbatar musu da cewa ba zai ji tsoro ba, ba kuma zai koka ba, haka kuma ba zai amince da abin ba. Masu zanga-zangar dai sun nufi dandalin da ake kira Sintigma da aka taɓa irin wannan taro na ƙin amincewa da tsuke bakin aljihu. A farkon zanga-zangar har 'yan sanda sun harba gurnetin tarwatsa taro wanda suka yi so su kaure tsakaninsu da masu zanga-zangar kafin daga baya komai ya lafa. A lokacin da ake wannan taro, su kuma magoya bayan lamarin tsuke bakin aljihun sun yi nasu taron ne na su 20,000 kimanin nisan kilomita ƙasa da ɗaya daga inda su masu ƙin jinin abin suke. Masu tsokaci dai na ganin ba mamaki wannan zaɓen raba gardama a zaɓi amincewa da shi, biyo bayan tsorata da mutane suka yi na kukulla bankuna da kasuwannin hannayen jari da suka takaita hada-hadar kuɗi a makon da ya gabata. Jami'an tsaro a faɗin Amurka sun tsaurara matakan tsaro a faɗin ƙasar a daidai wannan lokaci da ake shagulgulan kewayewar ranar 'yanci a Amurka. Ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka ta buƙaci mutane da su zauna a ankare don gujewa harin da 'yan ta'adda suka ce sun shirya kaiwa a wurare daban-daban a wannan wata na azumin Ramadana. Hare-haren da aka kai a ƙasashen Tunisia, Kuwait da Faransa ya farkar da ma'aikatar tsaron Amurka, wanda har sakataren ma'aikatar J. Johnson ya nemi ƙarin tsaurara matakan tsaro don yin shagulgula cikin lura da kishin ƙasa. Harin na ƙasashen da aka kai a baya-bayan nan ya hallaka ɗaruruwan jama'a. Ƙungiyar Al-Qaida ta ɗauki alhakin kai harin Kuwait da Tunisia. Harin na Tunisia ya kashe mutane kimanin 38 a gabar tekun ƙasar. Hukumomi kuma a Amurka sun zauna da lura da cewa suna jan hankalin mutane da su zauna cikin kulawa domin kai rahoto ga 'yan sanda ga duk wani abu da zai ɗaga musu hankali ko kuma wani abu da ba su gamsu da shi ba wanda yake kusa da su. Shugaban ƙasar Amurka har ila yau Barack Obama zai gana da shugaban jam'iyyar kwaminisanci a fadar White House a ranar Talata, kamar yadda rahotanni suka nuna daga fadar gwamnatin a Amurka. Shi dai Nguyen Phu Trang shi ne babban sakataren kwamitin jam'iyyar na Vietnam, wanda kuma ba shi da wani mukami a hannunsa a gwamnati. Obama ya tabbatar da cewa zai gana da shi.
Dawo da wani sabon shirin. Kuma lokacin da za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin abokan aiki na daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sarfili Hashin Gumel nake cewa mu huta lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.